وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأصحاب المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد خير خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يرمو دوليا بجنجنا الله مقوك تنسكي وان ديكاو اليوم وانا اليوم kuma da iyawarsa da tsarawarsa ya ba mu ikon haduwa a wannan wuri wato wannan babban masallaci inda malama na kuma abokaina suke gabatar da tafsiri daga irin wannan lokaci wanda yake idan ba manta ba sati uku zuwa sati hudu da suka gabata mun dan gabatar da darasi a nan wato a matsayin riko ga mali saboda wani uzuri da ya kama kuma tare da haka sai ga shi kuma yau wanke in dawo in dan ce wani abu wannan tare da cewa zara ta malama ne amma kusan cikin aiki na kuma ana tare karbi wannan kira din wani mawaki yana cewa muhimmu lahu wa dunahu mufalatu ka anna fasiha sadar al halim ina cewa ina kauna a cikin mun zama abu guda mun hadu amma kuma wa dunahu mufalatu tsakanina da su akwai tazara akwai daji mai yawa ka anna fasiha sadar al halim kashi hilin da a tsakanina da su kace kirjin mai hakuri ne to a takaice wannan kusayo ne a layi ne amma ba dan iyawa ba ko dan kwarewa ko dan zama mun yi kunnen doki da su sare a matsayin wato tafiya tare da kuma ba da gudunmawa game da wannan aiki nasu Allah ya saka musu da alkhairi kuma ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amfana da mu da abin da za mu ji kuma ya taimake mu da aiki da abin da za mu ji kuma ya sanya wannan karatu daya daga cikin hanyoyin da za su yi sanadiyya a gare mu a ranar alƙiyama kamar yadda aka ji aka sani wato wannan tafsirin yana kasancewa a cikin suratul Isra kuma kamar yadda aka ji Allah rahma ya karanta wato ya tashi akan aya ta 46 wanda yake a nan ne za a tashi kamar yadda aka yi mun bayani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki shi mana jagowa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa idza qara'ta al-qur'ana idan ka karanta al-qur'ani ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ja'alna bainaka wa bain alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura kuma sanya tsakaninka da waɗanda ba su imani da ranar al-qiyama ba wato hijaban mastura wani shamaki wanda zai shiga tsakaninka da su wannan hijabin da zai zama tsakanin manzo Allah da sun da kafirai a wancan lokaci malama sun tattauna cewa hijabi ne na ma'ana to Allah subhanahu wa ta'ala zai kare annabinsa ba za su iya cutar da shi ba tare da cewa wannan alƙur'ani da yake karantawa ba su san yana karanta shi wasu malama suka ce a'a wannan hijabin hijabi ne na idanu wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai wato sanya gare su ba za su ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wanda sun kawo wannan kawai sun kawo wani akar duk da yake malama sun tattauna a kan ingancin sa cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya karanta alƙur'ani sai matar Abu Jahal ta zo tana alfahari da cewa a gwada mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ta ci maka zarafi ta ci maka mutunci Abu Bakar radiyallahu anhu ce ina zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ni ka ganni ta tambaye ni amma ba ta ga manzon Allah ba Allah ya sanya mata shamaki a idanu ba ta gan shi sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan matar ta zo tana neman ka amma ta kasa ganin ka sai ce ai lokacin da ta taso na karanta alqur'ani ne shine abinda Allah subhanahu wataala yake cewa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura to wannan shine wasu malama suka tafi akai amma dai tabbas kariya Allah subhanahu wataala ya tabbatar wa manzon sallallahu alaihi wasallam cewa zai ba ki kariya kamar yadda yake cewa Allahu ya'lamuka minan nas na'am tunan malam yake fassara mana wannan aya yake cewa asatiran laka anhum fala yarunaka idza aramu qatalaka idan suka niyyar kashe ka ya rasulullah to za mu sanya wani shinge da wani hijabi wanda ke hana kuzanka malam alquran haa walquran huna mutlaqun fi ayi makanin minhu qara'ahu wa huwa hizbun yake cewa anan da Allah ya ce wa idza qara'ta alquran na ambata alqurani ma ne ce nan Allah subhanahu wa ta'ala ambata shi ne amma yana nufin sake ba dole daga farkon su sai karshen sa ba a ko ina ka karanta wannan alqurani zai zama ma sanadiyar shamaki ga dukkan wanda bai imani ba to wannan a takaice malaina na mana cewa wato Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alqur'ani ya zama kariya ga manzon sallallahu alaihi wasallam to kamar yadda muka sani alqur'ani kariya ce ga dukkan wato sharri sawa'an wannan sharri na dabba ne ko na mutum ne ko kuma na cuta ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani wannan nazilin alqur'ani ma ko shifa'u bin-nas wa rahma ولا يزيد الظالمين إلا خسارة Allah subhanahu wa ta'ala yake kiya mu tabbatuwa daga cikin wannan alqur'ani abin da yake zama waraka da kuma kariya da kuma rahama ga masu imani amma ba abin da zai kara maka furai wato sai ta iya da hadda Allah ya kare mu sai Allah subhanahu wa ta'ala yake kiya mu
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا
to Allah yake cewa waja'alna ala qulubihim akinna wa'anna wa'anda ba su imani ba da Allah da ranar alkiyama wato ka karanta alqur'ani amma kuma sai mu sanya akinna tan wani rubi wato ga zukatan su an ya qahuhu ma'ana wanda zai hana su fahimci wannan littafi su fahimci alqur'ani shi ne malai sai ai an ya qahu alqur'ana ai fa la yafhamuna hu ba za su fahimci abinda kake karanta musu ba laula yastati'una an yatafakkaru aike cewa aw la yastati'una an yatafakkaru fi tariqil lati ya hujuna fiha fi qatlihi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya zama ba su da iko na su gano wace hanya za su cin nasara ga kashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam so wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana fadin sakamakon mutumin da bai imani da alqur'ani ba cewa Allah zai sanya rufi ga kunnansa wato sai zama ya kasa fahimtar wannan littafi din shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa aqra'aika man ittakhadha ilahahu hawahu وَأَضَلَّهُ اللَّهُ وَجَعَلَ عَلَى سَمْعِهِ وَجَعَلَ عَلَى
أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
سُوَانَا مِنْسِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى بَيَّنَا دَعَيْدٍ وَتُمُتِنْ يَزِقَسْكِهَا لِكَاسَ أَنِنْتَ لَكُمَا يَدَّارِ إِتَ دَعَيْكِ لِإِتَعَ sakamakon abin da zai biyo baya shine Allah subhanahu wataala ne rufe zuciyarsa ba zai fahimci da yawan aiki da abin da Allah subhanahu wataala ya saba kasuwa shine a cikin wannan aya Allah ya afara aika mani ka saba ilahahu hawa shin ko kana da labari mutumin da ita saba ilahahu hawa ya yi cikin zuciya sai abin bautarsa na Abdullahi bin Abbas yake cewa an yi taqdimi da ta'khiri ittakhadha hawahu ilahahu yadoki san zuciya sai shine Allah sarki yake bauta ma ma'ana umarnin da zuciyarsa ta yi masa na ra'ayinsa shi zai gabatarwa bisa ga umarnin Allah da manzansa sai Allah ya ce sakamakon hada wa adallahu Allah ala ilmi sai Allah ya batar da shi ala ilmin a bisa ga ilmin da Allah yake da shi na azalciya wannan ba zai amfana ba da abin da muka tabbatarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma wa adallahu Allah ala ilmi Allah ya fitar da shi ga gaskiya bayyana daidai ce da ita amma sai ya kasa abin da ya kasa idan da ita wa qatama ala sam'ihi Allah ya rufe abin nan jin sa ba zai saurari gaskiya ba wa qalbihi da kuma zuciyarsa wanda ana ala musali da shawa Allah ya sanya rufi ga idanunsa ba zai gaskiya ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa faman ya'lamu min ba'dillah to wane ne yake sai jini da shi din ba Allah to shi kuma Allah ba zai jini da shi ba ya bata da shi saboda ni saboda shi to shine ana Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu sai Allah ce wa fi azanihim a cikin kunnuwan su man sanya wa qara wato jima wani rubi wanda yake ya yake hana wato gaskiya ta shiga cikin kunnuwan su wanda za su fahimci su amfana da abin da muka saukar zuwa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine malaki tsakilan fala yasma'unahu ai ba za su saurare shi ba wannan alqur'anin ba za su fahimci shi ba ba za su bar su aiki da shi ba sai Allah subhanahu wataala yake cewa wa idza zakarta rabbaka fil qur'an idan kuma ka ambaci ubangijinka a cikin alqur'ani wahdahu shi kadai wallau ala adbarihim nufura sujuya kuna masu bijirewa ga yadda da abin da ka zo da shi wannan ma'ana wa idza qara'a wa idza zakarta rabbaka fil qur'an wahdahu idan ka ambaci ubangijinka a cikin qur'ani to shi ne ake bauta ma da sai ka ga cewa ka zo da sabon al'amari shine suke cewa aj'al al-alihata ilahan wahidan inna hadha lakum wajab yake ce suke cewa yanzu za a sanya duk mutanen duniya ya zama adan bautar su guda Allah su guda wannan abun mamaki ne Allah ga guda mun yi mai yawa bai kamata a ce abun bauta ɗaya bane wannan shine sirrin duniya su kasa fahimta su kasa sauraron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine an sama'il qur'ani sujuya su daina sauraron alqur'ani aw an wato muqawamatihi ko kuma su kasa wato jariya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah subhanahu wataala ya ce bane cewa
nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilayka wa idhum najwa وَإِنْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا
نعم تسألوا كيف نحن أعلم بما يقولون مون muka fitana abin da suke fada wannan ayar akwai wani da ake kira Muhammad bin Ishaq mai rubutawa mai wani littafi na sira ya kawo bayani cewa wannan ayar tana magana ne akan wasu mutane guda uku manya-manyan shugabannin kafiran Quraishawa shine akwai Utba bin Rabi'a da kuma akwai Al-Aqnas bin Sharif akwai kuma Abu Jahal waɗannan mutanen sun kasance suna wato gaba da yaƙuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanensa cewa ba shi ne ya cancanta ya zama annabin Allah ba to wannan tare da haka sun suka abin nan suka je cikin dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana karatun alqur'ani sai ko wannan sai cikin dare ba tare da sun yi haduwa ba ta cewa a hadu a wannan wurin saurari ne manzon Allah yake fada to sun suka hadu suka je kowa da san da dan uwansa wannan kowa ya saurari alqur'ani har zuwa asuba har zuwa fito alfijiri sai suka wace sun wace sai hanya ta hade su sai kowa ya tambayi kowa da ina kake kowa ya fahimci cewa da wurin sauraron karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake suka ce to waka da muka yi ba sai ba idan mutane suka fahimci haka to mun bude kofa da cikin imani da wannan annabin din don haka kada mu koma irin wannan ko su ne ne babba sai suka wace akan haka a rana ta biyu ma suka sake haduwa ta da cewa sun yi alƙawari a junan su cewa ba za su dawo ba sai da gari ya waye ko kuma alfijir ya fito suka waye su suka sake haduwa a rana ta uku suka yi haka da wannan lokacin sai suka ce to yanzu ba za mu daga ba sai an yi alƙawari ta da ran ko kowa bai dawo ba sai suka yi hakan gani to bayan sun yi hakan ga kwana daya sai shi wato Rabi'a ya tafi yaje inda Al-Aqnas bin Sharif yake ce mai ya ba Hanzala ni da ni an ra'ayin ka game da abinda mun ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karanta sai wallahi na ji yana karanta abinda na san ma'anar shi wani kuma ban san ma'anar shi ba wannan kun ne ake nufi wani ban san shi ne ake nufi ba sai wallahi ni ma ina rantsuwa da wanda kai rantsuwa da shi ni ma haka sai suka fasa suka je inda Abu Jahal suka ce mai ya Abul Hasan ya kai Abul Hasan ni da ka cewa game da ni an ra'ayin ka game da abin da muka ji Muhammad na karanta shi ma ya faɗi wannan sai suka ce to yanzu ni an mu fita yanzu mu zamu bi mafi imani sai shi Abu Jahal ya ce ko alama bayyiwa mun yi musahama da jayya tsakaninmu da Bani Hashim idan suka yi abu kaza na alkhairi mu ma mu yi saboda samun daraja da daukaka a cikin kabilan mu to ana cikin haka sai gashi wannan ya bayyana a cikin dangin su ya ce an yi masa wahayi take to bayan wahayi babu wata daraja da daukaka da za a samu dan haka a lokacin da ya zama mun bi shi to mun goya musu baya zai zama daukaka ta tabbata a kan su ne da mu don haka wallahi ba zan yi imani ba ba zan yarda ba to akan haka suka watsi ba su yi imani ba ba su yarda ba kuma har Allah subhanahu wataala ya nufi aka kashe su a wurin yaƙin wato yaƙuna da aka yi to wannan shi ne sai Allah subhanahu wataala yake cewa ya an yi wannan malam yake cewa shi ne Allah subhanahu wataala yake cewa na'amu a'lamu bima yastami'una mun yi kowa sanin me suke saurare lokacin da suka je suna sauraron karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izhum najwa haka ne ko lokacin da suke ganawa tsakanin su idan sun yi wannan lokacin da suke sauraron shi annabi mu idan sun yi wannan idan ka lokacin da suke sauraron ko izhum najwa da lokacin da suke ganawa wato su abin da suke faɗa idan ya kula zalimun lokacin da waɗannan azzalimai suke cewa in tattabi'una illa rajulan masbura kuma su imani ba wanda kuke biya kuke wada a sai mutumin da yake dan sihiri ko kuma wanda aka wasihiri Allah ya ce mun yi kowa sana abin da suke ba to wannan sai Allah subhanahu wataala kamar hina yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba hankuri da lallashi irin makirci da kullakullan da manyan kafiran quraisha suke kullawa game da shi wannan shine abin da ya gama da wato abin da Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul majadala yana cewa alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma thumma yunabbihum yawm al-qiyamati bima kuma yanabbihum bima amilu yawm al-qiyama inna Allah bi kulli shay'in alim alam tara ila alladhina nahu anin najwa wa thumma yaquluna liman hu an wa yatanajuna bil ithmi wal udwan wa ma'siyati ar-rasul wa idha ja'uka hayyuka bima lam yahyika bihi Allah so wannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa babu wasu mutane guda uku kun ga sun yi kama da waɗannan mutanen guda uku da suka zo sauraron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga karatu da yake yana sallah da daddare sai Allah ce babu wasu mutum uku sai Allah ya zama lokacin da suke gana sai Allah subhanahu wataala ya zama shine na hudu su ba wasu mutum biyar sai Allah subhanahu wataala ya zama shine na shida ɗin su babu waɗanda ba mutane na ganawa hiye da haka ƙasa da haka ko kuma hiye da haka sai Allah subhanahu wataala ya kasance yana tare da su kuma Allah subhanahu wataala zai ba su labarin abinda suke faɗa suke ganawa a ranar alkiyama kuma hakika Allah subhanahu wataala mai ji ne kuma masani Allah maɗaukakin sarki masani ga dukkan komai yake cewa ba ka ga mutanen da suke ganawa ba lokacin da suke gana abinda suke tattaunawa a kai an hana su a kai amma ba su gushi ba suna ganawa ta hanyar kullama kirki ga manzanmu da kuma aikata zunubi da kuma wato kulla makirci da gaba da zalunci zuwa ga masu imani idan suka zo a wajenka ya Rasulullah sun su yi ma gaisuwa irin gaisuwar da ba ta dace da kai ba irin abin da Allah subhanahu wataala bai ce a zai karfi ba to wannan sai Allah subhanahu wataala ya sanar da manzon sa cewa yana sane da abin da makircin da makirrai suke kulla masa don haka Allah subhanahu wataala zama yana dan lafiyarsa ga wannan to shi ne Allah subhanahu wataala yake cewa nahnu a'lamu bima yastami'una idh yastami'una ilayka wa idhum najwa wa idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan masbura wannan kalma ta in tattabi'una illa rajulan masbura suna nufin masu imani wanda suka imani da shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato dan sihiri kamar da suke faɗa suke sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan sihiri ne mawaki ne dukan wannan sai Allah ya ce yake cewa
fala yasadi fadallu fala yasadiuna sabila sun fata sun kasa gano hakikanin al'amarin ka sifar da za su kwanta ta da ita dukan abin da suka fada sun yi kuskure shine Allah subhanahu wataala yake fada suna cewa wajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadhdhab suna cewa kuna mamaki da abin da muka saukarwa maka ya annabi mu duka kuma suna cewa lalle hakika wannan dan sihiri ne kuma makareci ne kamar yadda Allah subhanahu wataala yake bayanin sifan ta manzon sa da cewa mahaukaci ne Allah yana cewa nun wal qalami wama yasrun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun kamar yadda yake cewa fadhakkir wama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun أم يقولون الشاعر نتربص به ريب المنون قل تربص فإني معكم من المتربصين دكتور وانا بيسال الله سبحانه وتعالى يهي بيانا عدد سكي قيام من دان الله صلى الله عليه وسلم وصديبا سكي موكالي وصديبا سكي نسميريني وصديبا سكي موائيني دكتور وانا سي الله يقولي يقولي من دان سكيوا دكتور وانا باوانا بيراتي لمن دان الله با حتى كنتم تياتي كيوا وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين هذا لكم بمكرنتر ده شي با واقع من ذا الله بما ذات اتي ما وقي بني بما ذات اتي يعني cikin masurera waka to shin Allah yake cewa fadallu dukan ajin da suke jinginawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bata basire ne basire kuskure kuma har abada ba za su iya gano waye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ni saboda abin da ya gabata na rashin imani da kuma rashin wato karba da yadda da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah subhanahu wataala yake cewa da waqali
انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا
نعم سألت انظر كلمة كم سرارين كيف ضربوا لك الأمثال كما كيف انظر الله صلى الله عليه وسلم يا سفن تاكا إنا أبن سكي غياما شو أموا أكي كنكي بوكا كنكي لنسيه بكي allati a fadallu duka sun yi kuskure fala ta juna sabila ba za su iya gano hakikanin wato abin da muka aiko ka akan shi ba ni Allah subhanahu wataala ai kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ne Allah yake cewa wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira wannan shi ne aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba boka bane kuma shi ba mawaki bane kuma shi ba dan siri bane kuma shi ba ayyin siri ba Allah ya ce wa qali suka yi mamaki yaya za a yi a ce an mutu an tashi rajin imanin su da wannan littafin da kuma wato bayanai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa qalu suka ce a idza kunna izaman yanzu ya zai yi idan muka koma wato kasra bayan mun mutu ha warfatan muka koma tirda a inna la mabuduna khalqan jadida yanzu anya wannan yana yiwa a ce an saki halitta musabuwar halitta suna ganin wannan ba zai yi ba to shine Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani a wani wuri yake cewa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al-mathalu al-a'la ha bis samawati wa al-ardhi wa huwa al-'azizu al-hakim Allah yake cewa ai Allah nan wato shi ne wanda ya kago halitta tanda babu ta kun mai iri shi yake sake wato halittar wannan halittar kai hasali ma wa huwa ahwala alayhi sake sabuwar halittar bayan ta lalace wato bayan sun ta kasance kamar da suke surantawa ta zama turta bayan kasa Allah ce shi ne sauki ga Allah madaukakin sarki shine Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma amruna illa wahidatan kalamin bil basar al'amarin mu ba wani abu ne idan muka yi ta da halitta sai kamar mu sai kamar ibtawar ijja dan haka Allah subhanahu wataala ce wannan shine a mafi zauki mun ga samar da wannan hadisin tan farko wato wannan kamar da bawashi yake cewa a da ginar rijiya goma ya so kaga wannan da ake an abu sabori da su zara da ajara kada ya sauki to idan ya zama a wurin dan adam wannan ya sauki ina ta ga Allah subhanahu wataala dan haka sai Allah subhanahu wataala yake nuna cewa wannan suna yi ne domin kore yiwuwar tashin alkiyama shine a wani wuri Allah subhanahu wataala yana cewa a wai kuluna idza mitna wa kunna turaban wa idza ma inna lamu'utuna aw abaun alawwalun qul innal awwalina wal akhirina lamu'utuna ila mikati yawmin ma'lum kuma innakum ayyuhal zalimun mukadzibun wannan Allah subhanahu wataala ya ku rabbi lokacin da suka ce yanzu ina yake yiwa bayan mutu mun koma kasa mun koma tarda a saki tayar da mu har mu haƙuwayen mu sai Allah ya kace musu qul innal awwalina wal akhirina kaza ya musu halittun farko da na ƙarshe lamajmu'una Allah zai tattara ku ha ila liqati yawmin ma'lum wa tuzuwa gona lokaci wanda rana ce sananniya mun sanya ta tana nan zuwa babaki wannan Allah subhanahu wataala ta fatar da abin wanda yake zai yiwa to wannan yana daga cikin wato a cikin abinda ake kira wato rukunin imani da Allah madaukakin sarki shine imani da ranar alkiyama da kuma alba'ath abinda ake kira alba'ath shine rayuwa bayan Allah subhanahu wataala ya tsara rayuwa din to shine ana Allah subhanahu wataala ya ce ki musu qul kunu hijaratan
قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى
to anan sai Allah subhanahu wataala yake cewa kul ka ce musu masu mamakin yiwuwar tashin alkiyama bayan sun mutu a tayar da su ka ce musu kunu hijarata ko da za ku iya wa ku kasance yuki aw halila ko ku kasance karfi aw khalqan mimma yasbur fi sudurikum ko wata halitta wadda kuke ganin tana da girma a cikin tunaninku cewa idan an koma wannan halittar baiwa a tashi wato Allah subhanahu wataala ne cewa wannan zai tayar da su biyar su haka san a wannan Allah yana son ya nuna wato kudurarsa da wato ikonsa akan yiwuwar tayar da halittu cewa dukkan irin yadda mutane suka kasance bayan mutuwarsu Allah zai dace a wani hadisi duk da yake ban san hadisa ne ingancin hadisin ba wato wani hadisi na Abu Huraira da yake ba da labari a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an ba manzon Allah labarin wasu idan suka yi kwanciya da iyalansu to za ku tashi a lokacin da shawar su tazo domin gudun samun haihuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu duk dukan maniyin da Allah ya kaddata zai zama halitta to ko da kun daga duki aka azani sai Allah ya halitta ne shi kaga samuwar wato namiji da mace ba shi ne hakikanin samuwar halitta ba halittar na Allah ta halitta ta bisa ga tsarin sa a bisa ga yadda yake wanda yake wannan yana nuna mana cewa a kamar da muka sani akan samu saduwa tsakanin mata da miji amma ba a samu haihuwa ba to me yasa Allah subhanahu wataala ya tsara wanda zai haihu bai haihu wanda ba zai haihu ba zai haihu ba to a bisa ga wannan sai manzo Allah ya ishara cewa ko da bisa ga falalan duni aka aza wannan maniyin sai Allah subhanahu wataala ya halitta shi matukar Allah ya kaddata wannan maniyin zama halitta ta mutum don haka anan sai Allah ya nuna cewa ko da za su iya kasancewa zuwa su ko kuma ƙarfi ko kuma wata halitta wadda suke ganin idan wannan halittar Allah ba zai iya juye da ita ta koma wutum ba to ta koma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya saki halittar da su sai da ake sun koma ƙasa ko kuma sun koma sarfa wannan an samu fassara daga magabata daga cikin akwai sahabbai kamar Abdullahi bin Mas'ud yake cewa aw khalqan mimma yakbur fi sudurikum ko wata halitta wanda kuke gani tana da girma a cikin rayuwarku ku koma haka nan Allah zai sake tayar da ku sai ce ana nufi da wannan ko da za ku kasance mutuwa mutuwa ba ta take dokar mutum ba ba ta take dokar mutane ba to ko da za ku ga cewa za ku iya komawa mutuwa ba iyakar ta annan ba to mutuwar kanta ma Allah subhanahu wataala zai rada ita ya kashe ta hasa ka wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani cewa a ranar alkiyama bayan an yi hisabi yan aljanna na aljanna yan wuta na wuta to za a zo da mutuwa a hawane tudu wanda yake wannan tudun za a kira yan aljanna su leko sai a ce kun san wannan halittar su suke ke sun gane ta wace halitta ta suke mutuwa a kira yan wuta su ma a ce kun san wannan su suke ke sun sani wace halitta ta suke mutuwa ta anan sai Allah manzo Allah sarfa yake cewa sai a kama wannan mutuwar a yanki sai a ce ma yan aljanna al-khulud ku dawama a cikin aljannatan nan ba za ku mutu ba har abada su ma yan wuta a ce musu khulud ku dawama a cikin wuta din nan ba za ku fita ba har abada shine Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma yan aljanna lahum ma yasha'una fiha a urkudu hadi salam zalika al-yawm al-khulud yace ku shiga wannan aljanna da aminci kuma zalika yawm al-khulud wannan shine yini na dawama na jindin nan a cikin aljanna kuma yan aljanna ayan wuta sai Allah subhanahu wa ta'ala yace musu thumma la yamutu fiha wa la yahya yan wuta suna a cikin wuta wa cikin wuta din nan la yamutu fiha ba mutum dan wuta ba zai mutu ba wala haya ba zai ingantacce rayuwa ba saboda me babu mutuwar da za ta zo ta duke shi balle ya mutu sai kawai tida a ce da ya mutu amma mutuwar babu ta saboda me ita kanta mutuwar an kashe ta an yanka ta to anan dai Abdullahi ibn Mas'ud sai yake cewa ana nufin khalqan mimma yakbur fi sudurikum ita ce mutuwa ko da mutuwar kanta da take dokar rayuka za ku kasance to ita kanta mutuwar ɗan abinta mutu ne kuma sai Allah subhanahu wataala ya rage ita dan haka ta kace koyaya kuka kasance to sai Allah ya sake tayar da ku to sai Allah subhanahu wataala yake cewa fa sayaquluna man yu'iduna za su ce to yanzu in mun mutu wane ne ya isa hidayo da rayuwar mu bayan mun mutu sai Allah ya ce ka ba su amsa yace ni قل الذي فطركم اول مره كتمت وانا وندي حالتك فرقن لوكتي شيني وانا زي ساكي حالتكو وكسانتي متان واتو سي اي مكو حسابي ارانا القيامه وانا الله سبحانه وتعالى لنا اشاره ذا شيوا شيني يا حالتي متان على لوكتين دا بابو سو سنن شيني زي ساكي حالتكو بايان سو مدو شيني الله سبحانه وتعالى كتا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا ألا يكي سوى هل أتى على الإنسان حين من الدهر تبت أن يوان الزامن وديا شوئي قدام أدم لم يكن شيئا مذكورا بيكسا سي أقويش بما بل لي أعبتش أن يزامن وتشيكرو لكتا ما سيوا وإن دباب دام أدم sannan Allah subhanahu wataala ya zamar da shi malama suka ce to tunda Allah ya ishara ga cewa an samu dan adam tunda babu shi to kuma za a waye gari wani lokaci babu shi shine abinda Allah yake cewa kullu man alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika bil jalal wal ikram to anan shine Allah subhanahu wataala yake cewa qul allazi fatarakum awwala marra kaga ya mutu wanda zai saki halitta su bayan sun mutu shine wanda ya halicce su a farkon lokaci sai Allah ya amfani da kalmar qul allazi fatarakum awwala marra malama suka ce kalmar fatara ita ce halittar da aka yi tanda ba alamanta kuma ba ta da kama sai a yi ta shine Allah yake cewa alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan quli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'a yajidu fil khalqi ma yasha. Allah shine wanda ya halicce sama da ƙasa, wannan halitta kuma Allah ba wani ya koya ba, shine ya kirkira halitta canda babu ta ba alamanta, bai ma ga wani yayi ba balle shi koye shi. To shine ma'anar kalmar fatara, an halitta abu canda babu shi, babu iri ne sai aka halitta shi daga baya ba tare da an koyi wani ba. Shine ke kulin lazi fatarakum awwala ma, ka gaya muku wannan wanda zai zaki halitta su bayan sun mutu shine wanda ya halitta su a farkon lokacin da canda babu su. Sai Allah ya fa sayin da duna ireka rusa, za ku kama jinjina kai istinza'a domin ne domin izgiri ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wato kamar da muka sani har ma muna da wannan al'ada, zaka isko za a yi magana da kai ta nuna yarda ko girmamawa ko jinjinawa ko walakantarsuwa ko kaskantawa ko isha, kaga mutum ya jirgiza kai ya jinjina kai alamun maganar nan ya yarda da ita, ko ya jinjina kai alamun cewa bai yarda da maganar ba, ma'ana yana karaitawa. To shine Allah ya tafi sai ya nuna ire ta rusun waya kullu na matawa sai to yanzu yaushe ne, yanzu ɗan har a kaddarta abin zai faru to yaushe ne. Shine Allah subhanahu wataala yake ce musu wa ata amrullahi fala tasta'jilu, ta ce a kiyama din nan ba ya bazu ha ku daina gaugawa. Allah yake cewa idza rabatis sa'atu sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yumridu wa yaqulu sihrun mustaqir وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقل. الله ان تيم مسلم wannan tashin alkiyama ya bayo kusa, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada, yana cewa bu'istu ana wasa'a ka hafini, an aiko ni tsakani na da tashin alkiyama kamar wannan farutan guda biyu, har yake cewa ni ina daga cikin ashratus sa'a, ina daga cikin alamomin tashin alkiyama. Saboda ni saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin ƙarshe, idan aka ce annabin ƙarshe daga gare shi sai tashin duniya, to na ƙarshen ya zo kenan, ni zai biyo baya kenan sai tashin duniya. Da haka manzon Allah yake cewa shi yana daga cikin alamomin tashin alkiyama, kuma shi an aiko shi tsakanin shi da tashin alkiyama kamar wannan. Manzon Allah ya nuna farkon zamanuri da kuma na tsakiya, shi tamowa ta aiko shi an matsayin wannan farki na tsakiya, abinan shi an matsayin wannan farki na tsakiya ita kuma tashin alkiyama ita an matsayin wannan kenan, babu isa ga tashin alkiyama. Kisa za mu ga idan mu hakuma a tarihin sira, wato za mu isko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah na karɓar rayuwa ta fitina ta sallamu a cikin duniya hayyau kullum a rawa take har abu sabawo. Allah ya mana kariya da tijinu ya tsare mana imaninmu da addininmu da mutuncinmu. Shine Allah yake cewa fa sai yaquluna man iduna qul alladhi fatarakum awwala marra fa sai yaquluna ilayka qul wa yaquluna mata'u qul asa an yakuna qariba. Allah yake ka ga ya musu wato yayi kusa, wannan kalmar ta asa Abdullahi bin Abbas ne yake cewa duk inda ta zo cikin alqur'ani ta yi aiki in ba wuri biyu ba, ko ina tana nan bisa ga ma'anar ta cewa tabbas abin yayi kusa ko kuma zai faru ko ya faru din cikin ba wuri ba. Ina iya mantawa da wuri daya da yake cewa asarabu in talaqa kunna an yubdillahu azwajan khayran min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin hazwa qanshi, yace to wannan asarabu dai abba ta aiki ba da ƴan uwarta, yace ko shi ko Allah ya ce sharafi da manzon Allah ya sake matansa, to zai yi mai abinda koye masa alƙawari a sarabbuhu an a inda da kunna an yubdilahu khairan min azwajin khairan min kunna, to yace sai zama manzon Allah bai sake su ba, da ya sake su kuwa to lalle kuwa Allah zai ba ni canjin waɗanda suka yi su kamar da Allah subhanahu wataala ya zero wato sifofin da ya yi masa alƙawarin zai auratar masa da waɗannan matan wato da ya sake su. Da haka kenan wannan asar a bisa ga wannan kauli na Imam Ana Abdullahi bin Abbas kenan tabbas tashin alkiyama yayi kusa kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada. Shine Allah yake cewa kul asa an yakuna qariba, sai Allah ya ce yauma
يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا.
نعم. سألت يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده رانا تزاعت عدكم sai ku karba makiran Allah madaukakin sarki bi hamdihi tare da masa godiya. Wannan malama suka ce kalmar bi hamdihi idan aka ambaci alhamdu godiya ga Allah zaka isko wa zai wannan godiya din masu imani. To kuma wanda ake magana da su anan marasa imani ne. To ya za a yi Allah ya ce ranar da zai tayar da ku ya kira ku ku karba masa tare da kuna godiya ga Allah. Wannan daga cikin wato magabata suka ce nan ba ana nufin wannan godiyar ba, a'a yace bi amrihi wa da'ati, a ranar nan babu mai wa Allah tangara, kowa zai miƙa waya ga kiran Allah maɗaukakin sarki. Don haka suka ce anan ana nufin bi hamdihi, ma'ana bi amrihi wa da'atihi subhanahu wa ta'ala, ranar nan kan babu gardama. Anan duniya sun yi gardama sun ƙi karɓa kiran Allah, amma a ranar alƙiyama ba za ku kasa karɓa kiran Allah, ba za ku yi da'a da biyayya. Ranar da da'a da biyayya ba ta da amfani. Wasu malama suka ce a ran ana nufin masu imani, shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce yawma yad'ukum, kamar yana magana ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma masu imani, ce ranar da Allah zai kira ku kuma masu imani tare da kafirai, to ku fatastajibuna, kuna karɓa ma kiran Allah bihamdihi tare da godiya ga Allah. Suka kawo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa gani nan ina kamar ina ganin masu imani a ranar tashin alkiyama, ranar da za a tada suna cewa alhamdulillahi allazi azhaba anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur, suna cewa mun gode ma Allah allazi azhaba anna alhazan, wanda ya kawo mana bakin ciki da damuwa na ranar alkiyama. Haƙiƙa ubangijinmu da ghafurun mai yawan gafara ne ga zunuban bayansa, kuma shakur mai ba da sakamako ne ga ayyukan da masu imani suka yi. Mun ga sakamakon mu Allah mun gode. Suka ce dan haka wannan ana nufin wa, ana nufin masu imani shine yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi, kenan antumul mu'minun, ku masu imani za ku karɓa mu kiran Allah a ranar nan tare da godiya gare shi, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa'aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun قالوا إنا كنا في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم قالوا إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم تولنا أرانا الإيمان وفي إيماني ذات تتونا أنا الدنيا سنكا سنسي سكين مغلا سنكا سنسي سكين دعوة سنكا سنسي أبن جوسي سنكا سنسي أما كانسو كما سنكا سنسي ما تتغيرا tsakanin al'ummomin da suka rayu abina a cikinsu saboda tsangwama da cutarwa. Amma sai ga shi a yau famannallahu alaina, Allah ya yi mana baiwa, wa waqana azabar samu, ya tsare mu daga azaba wato mai guba ko kuma azabar wuta mai raɗaɗi, Allah shi kare mu. Da haka suka ce anan ana nufin masu imani shine fatastajibuna bihamdihi. Sai Allah ce wa tazunnuna illa bisum illa qalila, za ku zaci a zaman da kuka yi a duniya idan aka auna shi da abin da kuka huskanta, ko kuma aka auna a rayuwar wato ranar alkiyama, za ku ga rayuwar da kuka yi duniya ba wata abu ce kamar kawai kun dan zauna ne wani dan lokaci dan tsino. Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da labari game da masu imani, kamar da muka yi bayani a bayanin malama a wannan fasirar ta baya. Wasu ka ce ana nufi anan da kafaran ake, idan suka tsinkai azabar Allah wadda take za a dawama dindindin, za su ga cewa ai zaman da suka yi a can duniya ba wani zama ba ne, zama ne ɗan tsino, kamar yadda Allah yake cewa wa mal hayatu duniya illa mata'un, akwai tsalili ko? Allah yana cewa rayuwar duniya ba wani abu ne sai ɗan jin daɗi, ɗan tsino, ɗan wani lokaci. Shin Allah yake cewa la taghurrannakum alhayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi gharur, kada rayuwar duniya ta ruɗe ku ku shanta ke ku yi aba za a tada ku ai muku hisabi ba, a'a akwai wani wurin zama na dindindin wanda yake dukan abin da mutum ya zo da shi shine zai ci gaba da wato amfana da shi, in sharri ga sharri, in kuma alkhairi ga alkhairi. Don haka kada ku yarda rayuwar duniya ta ruɗe ku, to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa illa bisum illa qalila sai Allah ya ce wa kulli ibadi
wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubina.
Na'am. To Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kulli ibadi ka ce ma bayina anan malai yace ana nasan al-mu'minun masu imani ake da su wa kulli ibadi al-mu'minin ka ce ma bayina masu imani anan Allah yace bayinsa masu imani to anan da ya jingina bayin masu imani gare shi wannan malama suna cewa wato idafa ce ta tashrifi da kuma takrir. Allah na so ne nuna ma masu imani cewa suna da matsayi da daraja tunda har ya jingina su zuwa gare shi. Dukan halittun duniya bayan Allah ne, amma sai keje kuma su imani ce bayina, kamar yadda Allah yake cewa wa ibadur rahman alladhina yamshuna al-ardi hawla wa idha khatabahum ad-dahiruna qalu salama. Kaga sai Allah ce bayan Allah ne rahama, anan yana so ne nuna darajar su da matsayin su cewa mutane ne na Allah wanda suke da wata sifa wadda ya cancanta kowa shi kokarin ganin cewa ya tabbata da wannan sifa din. Da yadda Allah yake cewa wa kulli qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah, shi mana Allah ya kira masu laifi sai kada ku manta, har yanzu dai kuna nan karkashina bayina kuke, ku da kuka wakan ku ta'addanci na sabon Allah, to kada ku yanke kauna daga rahamar Allah. To wannan malama suna kiranta idafatu tashrif wa takrim, wato idafati da Allah yake jingina bayi zuwa gare shi domin ya nuna darajar su da kuma daukar su da karamcin da ya musu. Sai yace ka ce musu ya kulu su faɗa, mala yake cewa nan da Allah yake wa kulli ibadi almu'minina ya kulu su faɗa idza daral kalamu fima bainahum, idan zance ya kasance tsakanin su ga abinda za su faɗa. Mi za su cewa allati hiya ahsan, duk abinda za su faɗa ya zama kalma ce mai kyau. Mala yake cewa ma'ana ana son al-lutuf, ana son tausasawa ga maganar da za ta wa ɗan uwanka. To wannan bayani wasu malama sun ce anan Allah subhanahu wataala yana kiran masu imani ne, idan magana ta kama tsakanin ku da marasa imani kafirai me ya kamata ku faɗa? Shi ne wa kulli ibadi ya kulu lati hiya ahsan, su faɗi kalmar da take ta tausayawa da ta tausasawa domin mi? Domin su kasance masu kira zuwa ga addinin Allah. Wanda yake suna magana ne da kafirai, a magana da kafiri, kafirin da yake fuska gare shi ba Allah yana son shi bane. Sannan kuma su imani ba karuwa za ku yi da kafircin sa ba, imanin sa shine abin da zai zama muku karuwa, kuma za ku samu wato sakamako na imanin sa idan ya yi imani ya da maganar ku. Dan haka idan za ku faɗi magana zuwa gare su, to sai ku faɗi magana mai taushi, mai sauƙi, mai abin nan mai sauƙi wanda za su tasa su fahimce ku har su imani da abinda kuka imani da shi. Shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, wannan ahlul kitabi kenan. A haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana, dan haka idan za ku yi magana da kafirai tare cewa makiya ne gare ku, to duk da haka nan kada ku dauki bangare na kiyaye da tsakanin ku da su, sai ku dauki bangare na tausasawa domin su fahimci ku fi imani da ku da abinda kuka imani da shi, domin ku ƙaru da imanin su ta zama kuna da wata shiya daga cikin abinda Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su na ladan abinda za su yi aiki da shi na imani da littafin da aka sauka zuwa annabin ku sallallahu alaihi wasallam. To wannan wasu malama suka ce ana nufi idan za ku magana da kafirai. To anan kamar da muka gani mala ya tafi da cewa to tsakanin ku idan za ku magana tsakanin ku akwai buƙatar ku kasance wato kun kyautata kalmomin da za ku yi amfani da su tsakanin ku. Shi ne wani malami yake cewa anan idan har aka ce ana son tsakaninka da wanda yake ba mai imani ba ka faɗi kalma wanda suke mai taushi mai taukawa to ina ta ga mai imani dan uwanka sai zama wannan ayar ta game ga baki daya duk wanda zaka magana da shi a magana ta fahimtar addini ko magana a ta mu'amala ta addini rayuwa ta addini to akwai buƙatar ka faɗi kalma mai kyau shin zaman da Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama to duk abin da zai faɗa ya zama alkhairi ne in kuwa yalle kaya gaba da kari bane to shi ta mabakin sa to shine wallahi a'lam to shine Allah yake cewa wa qul li ibadiy yaqulu allati hiya ahsan sai inna ash-shaytana yanzaghu bainakum ku sani shaytan na rura wutar gaba da kiyayya a cikin zukatanku ma'ana anan a lokacin da kuna magana da kafirai to ku bari ma shaytan na nan kusa kina kokarin tuta muku wato gaba da kiyayya da kyamarku a kowane lokaci kuka faɗa musu kalma mai zafi to kuna iya birkicewa ku fasa fahimta ku ku yaƙi da gaba da cutarwa ta kasance tsakaninku wanda yake ba shi ne manufar Allah ba subhanahu wa ta'ala haka a tsakaninku masu imani idan magana ta faru tsakaninku to ya kamata ka san kalmar da za ka faɗi saboda shaitan na nan madakata yana ƙoƙarin rura wutar gaba da kuma kitsa sharri a cikin zukata kada ka yadda wato ka faɗa wata kalma shi dan shi amfani da ita sai zama ya sanya tsiya da gaba tsakaninka da dan uwanka mai imani wanda yake za ka yi da shi a wurin Allah maɗaukakin sarki to wannan shine dan haka Allah ya nuna mana menene addalilin da yasa aka ce idan za ka faɗi magana ka faɗi magana mai kyau saboda gudima sharrin shaitan yace inna shaitana yanzaghu bainakum shaitan na nan wato yana kokarin rura wuta ta gaba da kiyayya da hasada da jayayya da kin yarda tsakaninku ya sanya wato gaba wanda kake zata yi sanadiyar halaka ku kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani yake cewa na shaytanin zango bainakum inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina saboda shi ne ya kasance ga mutum maki kuma kiyayyarsa bayyananne ya ce a duk mai hankali ya fahimci cewa akwai gaba tsakani ne da shaytan don haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratul ali nan taha aka tattauna wa zuriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lil zalimin badala yanzu za ku yi ma shaytan za ku bi shaytan za ku bi hannun shaytan za ku yi aiki da shi wasiya shaytan ku rike shi masjidin shi ku saki Allah gashi kuma maki ne gare ku yayi muni ga mutumin da ya saki Allah ya kama wasi ce shaytan Allah ya kare mu daga sharrin shaytan da Allah yake cewa gaba
inna shaytana kana bisa na adu mudi
eh muna kana fata
rabbukum a'lam bikum in yasha yarhamkum aw in yasha yu'adzibkum wa ma arsalnaka 'alayhim wakila
na'am to anan wasu malama suka ce wato anan kamar Allah subhanahu wata'ala ya fassara wace kalma ce za ka faɗa wani usuluni wani salon magana ne za ka bi a lokacin da aka ce ka faɗi kalmar da take mai kyau sai Allah ya ɗauki nauyin bayaninta sai yake cewa ka ce ku ce musu rabbukum a'lamu bikum ubangijinku ubangijinku shi ya fi sanin mu a matsayinku anan ma waɗancan malama da suka ɗauki cewa ana magana da kafirai ne ma'ana in magana ta kama ku da kafirai a ma'anan matakin da suke na kafirci idan magana ta kama ku tare da cewa suna shirka da Allah suna aikata kafirci to kada ka rito barabarau ka ce mai kai da akahiran Allah mushriki Allah ce inna rabbakum inna rabbukum a'lamu bikum ubangijinku shine mafi sanin matsayinku nan wasu malama suka ce ma'ana Allah shine ya fi sanin wayar cincinci wato ya zama shirayi Allah ya shirayar da shi wane ya cincinci ya zama wato bisa ga bata kada Allah ya shirayar da shi don haka tun da har haka ne Allah shine mafi sani wanda ya yi cincimtar a shirayar da shi ya shirayar da shi wanda ya kasance ya cincimtar a batar da shi ya kasance bisa ga bata to kai ni attaka anan ba za ka wa kafiri buri ba na cewa gori ba cewa kai mai imani kake ka faɗi magana kana alfaqari a wannan ba yakin ka bane wannan ka samu kanka mai imani taimako ne na Allah shi da ya samu kanka kafiri ka sani ba wani abu kawai Allah ba wanda ya hina ce yi ka mai imani shi asali ba wani abu yawa Allah ba wanda akan shi Allah subhanahu wataala yi shi a matsayin kafiri wato mushriki wannan kaddara ce ta Allah tsari ne na Allah a bisa ga ilimin sa wannan ya cancanci a jira da shi wannan ya cancanci zama batacce da haka kai ni addaka dan haka Allah ce rabbukum a'lamu bikum Allah ubangijinku shine mafi sani ga halayenku da yanayenku da waɗanda suka cancanci a shirye da su in yasha'a yarhamukum idan Allah ya so sai shi muku rahama aw in yasha'a yu'adzibukum in kuma ya so sai shi muku azaba wato wannan kamar da wata aya ta zo a cikin wato suratul abin nan suratul ali imran idan ban manta ba wato da Allah subhanahu wataala ya mana bayani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa wasu kabila mugunya addu'a ko kuma mutanen ba'ifa mugunya addu'a a lokacin da yaje kiran su zuwa ga su imani da Allah da abin da aka sauka zuwa masa da cewa shi manzon Allah ne suka kasa suka gama shi da wawayen mutane suka binnan suka kama jiwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yayi tuntube jini ne ya zuba wato sai ya dawo shina yan addu'a game da waɗannan mutane a wani kauli wato suka ce a wannan a wurin yakin abin nan da yakin a yakin Uhud har manzon Allah yake cewa kayfa yuqallilu Allahu qauman fa'alu lilladhiinhum yake cewa yaya Allah zai tsirar da mutanen da suka yi wa annabin su irin wannan muwan aikin aikin aiki manzo Allah ya cigaba da musu addu'a sai Allah subhanahu wataala yake ce masa imma laysa laka min al-amri shay'un manzo Allah wannan ba aikin gaba ne na su imani da kai irin wannan muwan aikin da suka yi ma ka kare su bai kamata kai musu mugunya addu'a ba imma an yu'adzibahum aw yatuba alayhim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun Allah yake cewa annabi sa ba hannunka bane ba ga hannunka bane shiryar su take ko dai Allah subhanahu wataala shi musu gafara shi ko ya azurtar da su wannan tabbas sun kasance azzalimai sun cutar da kai amma ya musu mugunyar addu'a to bai kamata sai musu mugunyar addu'a ba dan haka sai manzo Allah ya dace da musu mugunyar addu'a to shine anan Allah subhanahu wataala yake cewa rabbukum a'lam bikum in yasha'u rahamukum aw in yasha'u yu'adzibukum Allah shine mafi sani halin ku da matsayin ku a wurin sa idan ya ga dama sai shi muku rahama in ya ga dama sai shi muku azaba a kusa ga dainan da kun kai sai Allah subhanahu wataala yake cewa to ma arsalnaka alaihim wakila kai ya rasulullah mu aiko ka ba game da su dole duniya ce kasa sun yi imani ko suna so ko ba su ba aikin ka bane Allah subhanahu wataala yake cewa la ta'ala inni mufaddir illa man tawalla wa kafa an fa zakkir bil qur'an wa anta ma anta alaihim bi jabbar ma anta alaihim bi jabbar fa zakkir bil qur'an man yakhaf wa id Allah subhanahu wataala yake cewa ba mu aiko ka ba a matsayin dole duniya sai ka ci da samu mutane sun yi imani a kawai dai kai wa'azi da wannan alqur'ani wanda yake wa binan Allah subhanahu wataala ya kaddace shi sai shi yi wanda kuma Allah bai kaddace shi ba bai shi ba illa iyaka ne kanka isar da sako shine abin da aikin ka shine wa ma arsalnaka alaihim wakila ba mu aiko ka ba a gare su domin ka kasance dole sai ka sa sun yi imani wannan ba aikin ka bane imani aiki ne na Allah subhanahu wataala kamar da yake cewa laysa alayka hudam walakin Allah yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin sai Allah yake cewa gaba
ko lokacin lokacin ago
to da yake an nuna cewa lokaci yayi dan haka zamu dakata a nan da fata abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladarsa kusuran da ya afu Allah ya yi mana ya fitar da shi a cikin zukatan masu saurare muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya wannan darasi
daya daga cikin hanyoyin da za su nuna biyayya a gare mu a ranar alkiyama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.